الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشي نشاءك قوتن ربيع الأول هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكزوا مدينة دبو دايار داريوهد داربعين دا بكوي داي داي دا shida ga watan 9 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba haduwa wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamul Jana'izi wa Bid'uha littafi ne na al-Imam al-Allama Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 15 kenan a cikin wannan littafi. A darasin da ya gabata mun karasa tattaunawa game da wato alamatu husnul khatima, ma'ana alamomin kyakkyawar cikawa, wato daga cikin abubuwan da in aka ga mutun ya mutu da su to ana kyautata masa zato ya dace. Mun karanta na 11 da na 12 shine mutuwa ta dalilin gobara da kuma mutuwa ta dalilin wata cuta da take kama hakarkarin mutum ta ciki. Wayannan dukkanin su na daga cikin abubuwan da in mutum ya rasu ko ya mutu ta dalilin su ana yi masa kyakkyawan zaton cikawa ainihin wato mai kyau. Na 13 akwai mutuwa da cutar tarin fuka. Idan mutum ya zamanto tarin fuka shine sila ko dalili ko sababin mutuwar mutum, to shi ma duk wanda ya mutu ta dalilin kamuwa da wannan ciwo ana yi masa kyakkyawan zaton ya samu kyakkyawar cikawa. Shi ma mun karanta hadisin da yake magana akan da'us-silli. Da'us-silli shine wannan tarin fuka. Mun karanta hadisai a ƙarƙashin wannan gaba waɗanda suke masu dan yawa waɗanda suke nuna duk wanda yayi irin wannan mutuwa to mutuwa ce mai kyau. Alama ta 14 shine mutuwa wajen kare dukiya. Mutum ya kare wato wani zai dan ta'adda ya zo zai farma dukiyarsa ko zai kwace masa dukiya ya kiyarda su buga har kuma wancan dan ta'addan yayi galaba ta hanyar kashe shi mai dukiya, to duk wanda dai ya mutu wajen kare dukiyarsa shi ma yayi kyakkyawar cikawa ana kyautata masa zato a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Man kutila duna malihi fa huwa shahidun. Sannan akwai alama ta 15 da ta 16 shine mutuwa wajen kare addini ko kuma mutuwa wajen kare rai. Duk mutumin da wani yazo zai farma ainihin wato zai ci mutuncin addini ko kuma wajen kokarin kare addini ya mutu ko kuma wajen kare ransa ya mutu, wannan shi ma yayi mutuwar shahada yayi kyakkyawar cikawa. Man kutila duna malihi fa huwa shahidun wa man kutila duna ahlihi fa huwa shahidun wa man kutila duna dinihi fa huwa shahidun wa man kutila duna damihi fa huwa shahidun. Wayannan dukkan mutuwa ce wadda take wato ta shahada. Sannan na 17 cikin alamomin kyakkyawar cikawa shine mutumin da ya mutu yana zaman ribadi fi sabilillah, wato yana zaman dako da zaman jira da kare al'ummar musulmi ta inda makiya ke shigo musu ya zamanto yana kan boda wajen hana makiya addini shigowa kasashen musulmi wannan ta dan wannan a wannan dalili ya mutu shi ma ya samu kyakkyawar cikawa sannan kusan na ƙarshe da muka faɗa shine ko muka karanta shine na 18 al-mautu ala amalin salihin mutum a ce yana cikin wani kyakkyawan aiki ya mutu a ce mutum yana sallah ya mutu ko mutum da azumi a bakin sa ya mutu ko mutum yana aikin haji ya mutu ko mutum yana kan hanyar sadar da zumunci zuwa ga ƴan uwa yayi hadarin mota ya mutu dukkan wanda yake ainihin wato wani aiki na kirki a cikin wannan aikin sai Allah ya karɓi rayuwarsa to shi ma yayi kyakkyawar cikawa insha Allahu ta'ala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yace la ilaha illallah ibtiqa a wajhillah khutima lahu biha kuma ya zama ita ce aka cika masa aikin sa da ita ya mutu da khalal janna wa man sama yawman wanda ya azumci wata rana ibtiqa a wajhillah dan neman yaddar Allah khutima lahu kuma ya mutu da azumi a bakin sa da khalal janna wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigaa wajhi Allah kutima lahu biha dakhala aljanna duk mutumin da ya zauna ya tattara dukiyarsa ya fitar da haƙin Allah na zakka ya tara jama'ar da zai bawa diya rarraba kenan yana cikin raban sai ya mutu ko kuma yana sadaka cikin sadakoki na yau da kullun shi ma ya mutu to shi ma ana kyautata masa zato to waɗannan dukkanin su mun tattauna akan irin kyakkyawar cikawarsu wanda kusan darussa guda biyu abinda muka tattauna kenan da aka yau zamu shiga babi na 9 babin da yake magana akan sana'un nasi alal mayyit wato yabon mutane ga mamaci wato yabo na alkhairi ko kushe wannan yana da tasiri wato ga mamaci yabon mutanen kirki ga mamaci yana da tasiri ga mamaci haka kushen mutanen kirki ga mamaci yana yi masa illa wa sana'u bil khairi alal mayyiti min jam'in min al muslimin as-sadiqina aqalluhum ithnani min jiranihi al-arifina bihi min dhawi as-salahi wal ilmi mujibul lahul janna bi fadlillahi wa fihi ahadith Sheikh Nasiruddin al-Albani yake cewa wa sana'u bil khairi yabo na alheri ai wani akwai sallah wani akwai sadar da zumunci wani akwai taimako wani akwai shiga cikin harkar jama'a wani akwai kyakkyawan mu'amala wani akwai ganin girman na gaba da tausayawa na ƙasa wani akwai biyayya ga iyaye wani akwai kula da tarbiyyar ƴaƴansa ma'ana ya mutu amma ana ambaton wasu alkhairansa da mutane suke ganin sada su bayan ya mutu to wannan yaban na cewa wani ai mutumin kirki ne ala almayyiti wato as-sana'u bil khairi yabo na alheri ala almayyiti ga mamace min jam'in min almuslimina daga wata jama'a cikin musulmi as-sadiqina masu gaskiya abinda suka faɗa din nan gaskiya suka faɗa abinda suka sani game da shi na nagarta shi suka faɗa aqalluhum ithnani wai mafi ƙarancin mutanen da yaban su zai taimaki mamaci aƙalla mutum biyu dukkan mutumin da a fadin unguwar su aka rasa koda mutum biyu da za su yi mutumin kirki ne ka san ya cika tantiri ina fata an gane a rasa dai mutum biyu katal da za su iya faɗan nagartarsa su faɗi kirkinsa ba fa rabin unguwa ko kashi biyu bisa uku ba a'a aqallu mutanen da ake so su faɗi wata magana su ce wani abu su yi comment na alheri game da mamaci aqalla mutum biyu wai in aka samu mutane biyu nagartattu masu ilimi wato masu nagarta waɗanda kuma sun san shi suka yaba da nagartarsa bayan ya mutu wannan yaban da suka yi zai musu amfani da haka mu yi kokari mu zama mutanen kirki aqalluhum ithnani mafi karancin su mutum biyu a ce ba wani wanda kake shiri da shi duk wanda aka faɗa sai ce kai Allah wadare tir kash asha kai amma mutum ya gama yawo a rasa aqalla mutane biyu da za su iya faɗar wani kirki na mutum a cikin fadin unguwar su amma wannan ba karamin hasara yayi ba sannan min jiranihi daga makwabtansa al'arifina bihi wadanda sun san shi ba shaida zur suka yi ba min zawi salahi ba kuma tarkacen mutane ba daga ma'abota kirki da nagarta wal ilmi da ilimi ba kunzumin jahilai ba mujibul lahul janna wai wannan yaban zai tabbatar masa da samun aljanna zai tabbatar masa da samun aljanna akalla a samu koda mutum biyu cikin abokansa su fadi kirkin sa akalla a samu koda mutum biyu cikin makwabtansa da suke mu'amala da shi suka san shi ciki da bai akalla a samu koda mutum biyu cikin mutum akalla in ma mutum yana fada da wasu ai a samu wasu dai da suke mutunci da shi amma a ce kowa baka shiri da shi kowa baka da kyakkyawan mu'amala da shi duk wanda ka gani ba wanda zai faɗa alherin ka wannan gaskiyar magana mugun halin mutum ya kai matuƙa da haka makwabtan mutum waɗanda sun san shi kuma nagartattu ma'abota nagarta sannan ma'abota ilimi waɗanda suka san me ake nufi da yabo menene abun yabo menene abun kushe saboda in shi yabo ana dora shi ne a ma'aunin shari'a kushe ma ana dora shi ne a ma'aunin shari'a ba wai kai zaka kirkiro wani abin yabo a ko kai yabo sai abin da shari'a ta ce in an yi wannan abin abin yabo ne ko ka kushe mutum fa sai fa in shari'ar musulunci ce ta kushe irin wannan aikin nasa ko irin halin sa amma in kai a fahimtar ka ce kake ganin ka kushe shi da wata dabi'a ko wata sifa ko wani aiki a shari'ance ba abin kushe bane kushen ka ba zai masa amfani ba zai masa illa ba haka in zaka tatkato wasu abubuwa na rashin nagarta a matsayin nagarta kai a gurin ka amma a ma'aunin shari'a wannan ba nagarta bace to wai koda ka yabe shi ka yabe aikin banza wannan yabon naka ba zai masa tasiri ba wannan yabon ba zai amfane shi ba shi yasa aka ce min dawis salahi wal ilmi saboda in baka da ilimi ba kamar san me Allah yake so ba kai kai baka cikin lissafi baka da ilimi baka san me da me da me da me da me ne Allah baya so ba ina fata an gane to in aka samu wadannan suka fadi alherin mutum mujibul lahul janna wannan yabo da suka yi masa na alkhairi zai tabbatar masa da aljanna bi fadlillah da falalar Allah wa fihi ahadith a cikin wannan babi akwai hadisai da dama hadisi na farko an Anas radiyallahu anhu qal hadisi an ruwaito shi daga Anas Allah ya kara masa yadda yace مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة أن شجي تقبن النبي صلى الله عليه وسلم دوتقاوة فأثنى عليها خيرا سي فأثني عليها خيرا سي أكفد الهير انت أكيبون الهير قمد ونمقاوة وتتابعت الألسن بالخير باكونا متاني سكبوا النغاوة دفدن الهيرين تتابعت الألسن باكونا متاني سكدن قفدن الخير ونممجي فقالوا سكتي كان ما علمنا يحب الله ورسوله wannan bawon Allah a iya abinda muka sani mutun ne da yake san Allah yake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ai ba karamin yabo bane ai an kure a yabanka a ce kana kaunar Allah kana kaunar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ai an kure kar a kara ma gaba suka ce ai wannan mutun a iya sanin mu yuhibbullah yana kaunar Allah wa rasulahu yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wajabatta tabbata fa qalu yake cewa wajabatta tabbata wajabat ya kuma maimaita yace ta tabbata ta tabbata wa murra bi janazatin ana nan kuma sai aka wuce da wata gawa kai ta tsiyarka amma dillalata ka sani wa akwai ranar ƙarshe dalalata ta ƙare sai ka koma zuwa ga Allah ka iya tunawa duk tsagerancinka duk fitsararka da rashin kunyarka
wallahi akwai ran da za ku yi arba da wannan mala'ikan kuma wallahi ranar ba za ku kwana ba kuma a wannan ranar irin wannan abin zaka so a fadi kirkin ka koda guda ɗaya dan ka dace ba mai fada dan baka yi kirkin ba ka addabi jama'a ka cutar da mutane ka cutar da al'umma wa zai yabe ka aka shige da wata gawa fa usniya alaiha sharra aka fadi sharrinta aka kushe wannan gawa wata taba'atil alsunu laha bisharri bakunan jama'a suka bita da tofin alatsi ne bakunan mutane suka bita da fadin sharrinta shi ta wannan gawa faqalu cikin comment da aka yi a social media na mutuwar mutum cikin comment da aka yi a cikin Facebook ko a Twitter ko a dukkan wata kafa sai aka ce bi isal mar'u kana fi dinillah Allah wadaran wani in ka dora shi a ma'aunin sikeli na addinin Allah Allah wadaran dabi'arsa Allah wadaran halinsa ba addini babu kyakkyawar dabi'a abinda aka fada kenan kaga gawa guda biyu duk a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam an wuce da wannan aka fadi kirkin aka fadi wasu halayya na wannan mamacin ana nan kuma sai ga wata gawar ta wuce ta wani kasurgumin munafiki ta wani tataccen fasiki ko mutumin banza nan ma dai aka fadi abinda ake ganin ya dace da matsayinsa na abin da ya aikata a duniya fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wajabat 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 ta tabbata ta tabbata ta tabbata fa qala umar sayyidina umar radiyallahu an yace fadalaka abi wa ummi yace na bada fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka ya maikin Allah fadal laka abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata duk sun zama fansar ka ya maikin Allah murra bi janazatin ya maikin Allah an shige da wata gawa fa usniya alaiha khairan an ambaci alheran wannan gawa fa qulta sai muka ji ka ce wajabat 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 ta tabbata ta tabbata ta tabbata wa murra bi janazatin ya ma'aikin Allah aka sake shigewa da wata gawa fa usniya alaiha sharran aka yi tofin alatsi ne da ita aka fadi abubuwa na sharri game da ita aka kushe ta fa qulta wajabat 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 sai muka ji ka ce ta tabbata ta tabbata ta tabbata fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man afnaytum alaihi khairan duk wanda kuka yabe shi da alheri wajabat lahul jannatu aljannata tabbata gare shi وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ الشَّرَّ دُو وَنْدَ كُكَي تُوْفُنْ أَلَسْئِنِي دِشِي دُو وَنْدَ كُكَ كُوشِي شُكُكَ فَتِشَرٍ سَ وَجَبَدْ لَهُ النَّارُ وُتَاتَ تَبَّتَ أَغَرِيشِ الْمَلَائِكَةُ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ أُمَرْ كَسَنِي مَلَائِكُ سُنِي شَيْدٌ أَلَّا أَسَمَا وَأَنْتُمْ كُو ku kuma shuhada'ullahi fil ardi kune shedun Allah a ban kasa antum shuhada'ullahi fil ard antum shuhada'ullahi fil ard kune shedun Allah a ban kasa wanda kuka yabe shi yaban zai bi shi wanda kuka kushe shi ya kusu domin ba ku yabo sai a ma'auni da mizani na shari'a ba kwa kushewa sai ga wanda ya cancanci a kushe shi da aka kune shedun Allah a ban kasa kune shedun Allah a ban kasa kune shedun Allah a bayan kasa wa fi riwaya a wata riwaya wal mu'minuna shuhada'ullahi fil ard ay su mu'minai sune shedun Allah a ban kasa duk tambarin da suka yi ma ya bi ka kayi kokari mutanen kirki mu'minai su sa su buga maka kyakkyawan stampi kaji dai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minai masu imani sune shedun Allah a bayan kasa inna lillahi mala'ikatan annabi ya ci gaba da cewa ka sani Allah yana da wasu mala'iku tandiku ala alsinati bani adam suna yin magana ne ta kan harshen yan adam ashe a lokacin da mutanen kirki suke yabanka ba su bane suna amfani mala'iku wasu mala'iku ne suke amfani da harshen yan adam wajen yabo bima fil mar'i min alkhairi game da abin da ke tattare da mutun na alkhairi wa sharri da kuma sharri da haka daidai lokacin da ake yaban mutumin kirki bayan ya mutu to wasu mala'iku ne Allah yasa suke amfani da harasan yan adam wajen yabo disan da kuma kaji ana kushe wani mamaci ana fadan sharrin sa da aikin tir da ya aikata to mala'ikun nan ne suke amfani da harasan yan adam wajen ainihin wato kushe wannan mamaci waɗannan hadisai duk da muka karanta Imam al-Bukhari ya fitar da waɗannan hadisai ko ya fitar da wannan hadisin a mujalladin sa na uku shafi na ko hadisi na 177 zuwa 178 da kuma mujalladi na 5 hadisi na 192 zuwa 193 Imam Muslim shi ma ya fitar da wannan hadisi a mujalladin sa na uku shafi ko hadisi na 53 Imam An-Nasa'i mujalladi na 1 shafi na 283 ko hadisi ko lambar hadisi wa Tirmidhi haka Imam Tirmidhi shi ma a mujalladin sa na 2 hadisi na 188 wasa hukuma ya inganta wannan hadisi haka Ibn Majah mujalladi na 1 shafi na 454 haka Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi a mujalladin sa na 1 a cikin al-mustadrak shafi na 377 haka ad-dayalisi hadisi mai lamba ta 2062 Imam Ahmad a cikin musnad mujalladi na 3 hadisi na 179 da 186 da 197 da 211 da kuma 245 da 281 dukkanin su min durukin ta hanyoyi daban-daban an Anas daga Anas dan Malik wasiyaku amma wannan lafazin da muka ji mun karanta a wannan littafi yanzu li muslim siyaki ne ma'ana lafazi ne na Imam Muslim war riwayatul ukhra daya ruwayar kuma man wato daya ruwayar da muka ji ita kuma da yace ainihin wato wa fi riwayatin ita kuma ruwaya ce li Ibn Majah wanda Ibn Majah ya ruwaice ta wa riwayatul li Ahmad wal Bukhari wa ziyadatu kulluha da dukkan wata ziyada da aka samu a cikin lafazin wannan hadisi illa lati qabala al akhira sai dai wannan lafazin da yazo ziyada da aka samu kafin ziyada ta karshe wannan ta Imam Ahmad ce walil Bukhari al ula minha ruwaya farko ta Imam al Bukhari ce walil Hakim al akhira ruwaya karshe kuma ta Imam al-Hakim wasaha kuma ya inganta ta wa wafaqahu adh-dhahabi Imam adh-dhahabi ya wafaqa masa wa huwa kama qala kuma haka abin yake kamar yanda suka fada wa akhrajahu Abu Daud Imam Abu Daud ya fitar da wannan hadisi mujalladin sa na 2 shafi na 72 wan Nasa'i Imam An-Nasa'i wa Ibn Majah wa Dayalisi shi ma Imam Dayalisi hadisi na 2388 Imam Ahmad shi ma mujalladi na 2 shafi ko hadisi na 261 466 470 498 528 min dariqaini ta hanyoyi guda biyu an Abi Huraira daga Abi Huraira ta radiyallahu an wa ziyadatu al-akhira ziyada ta karshe lin Nasa'i anhu daga Imam An-Nasa'i ne daga dai shi Abu Huraira wa isnadu ha sahihun kuma isnadin ta yana da inganci wa dariqul ukhra isnadu hasan dai hanyar kuma wato isnadin ta hasan ne an Abil Aswad Dili qal an karbo daga Abil Aswad Dili yace ataitul madinata Abil Aswad Dili yace nazo garin Madina wa qad waqa'a biha maradun lokacin rashin lafiya ta barke a garin Madina wahum yamutuna mautan zari'a suna yin wata irin mutuwa wadda take mai yawa massive mutuwa ake ta yi annoba ta barke a garin Madina fajalastu ila Umar bin al-Khattab radiyallahu an abil aswad ad-dili yace sai na zauna wajen sayyidina Umar radiyallahu an famurrat ko famarrat janazatun sai aka zo shigewa da wata gawa wata janaiza fa usniya khaira sai aka yabe ta da alkhairi fa qala umar yace wajabatta tabbata fa qultu abil aswad ad-dili yace sai na tambaye sayyidina Umar ma wajabat ya amir al-mu'minina menene ya tabbata ga wannan gawa da aka wuce da ita ya kai sarkin mu'minai qal sayyidina Umar yace qultu kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nima kaman yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada nima na fada ayyuma muslimin din musulmin da shahida lahu arba'atun mutum hudu suka bada shaida akan sa bi khairin da kirkin sa akalla aka samu mutum hudu suka fadi kirkin sa adkhalahu Allahu aljanna Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna qulna sai muka ce wa thalathatun ya maikin Allah ko mutum uku ne qala wa thalathatun yace ko mutum uku ma qulna muka ce wasnani hadda mutum biyu ma qala wasnani yace hadda mutum biyu thumma lam nas'alhu fil wahid ba mu tambaye shi kuma koda mutum daya ba ba mu yi mai wannan tambayar ba da aka tunda iya mutum biyu aka tsaya to iya mutum biyu akalla kana mu'amala ka shiga ka fita kana shiga ka fita kai nan akalla a rasa mutum biyu da za su ce kai mutumin kirki ne ba fata akai a samu rabin unguwar ku sai kai mutanen mutumin kirki bane akalla a samu a unguwar ku ai ba a rasa nagartattun mutane a cikin unguwar a rasa nagartattun mutane koda mutum biyu da in an ambace ka bayan mutuwa kaza za su fada alherin ka mutum biyu fa ka duba wannan irin garaba sa malan ta kawai ka zama kai dan takarar zama mutumin kirki ka duba wata garabasa da aka bayar dan ka shiga takarar zama mutumin kirki manta da jiya da shekaran jiya ka zama mutumin banza ka addabi mutane zama mutumin kirki yau da gobe mana la'alla kana zama mutumin kirki kila wa'adin ne naka yazo karshe kuma ka san ka'idar musulunci idan mutum yana tsiya jiya da shekaran jiya ya tuba ya zama mutumin kirki a yau shedar yau za a bashi ba ta jiya da shekaran jiya ba za a ce tsohon dan daba bane wannan kuskure ne an fahimta ko kuskure ne bala fadu wani a ce ai tsohon mai kaza ne a ba a fadar wannan kuskure ne inde ba kuma wani wata hira ce ko tarihi a ce ai da ai an yi da yayi kaza ko kuma misali wani wata masalaha ta taso ta wannan ko kuma shi da kansa ya ce kai alhamdulillah kaga Allah ya shirye shi da fa shi kaza 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 ne ko wannan ai ba bukata an gane ko sai dan ya ga wasu sun bi wannan layin ya ce kai wannan layin mu ma duk an shige shi ba ji dadi ba eh an gane ko ku je ku karanta tarihin mu ku ji da mu ma kaza 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 mutun dan yayi wannan amma ba haka ba ba a tuna abinda ba na kirki ba to shi yasa inda mutun zai zama mutumin kirki yau ya tuba ya kama zuwa masallaci da ba ruwansa da masallaci ya daina ta'addanci ya daina shaye-shaye ya daina dukkan wata shegantaka ya koma yana neman na kansa yana biyayya ga iyayensa yana kula da addini cikin wata ɗaya wata biyu da zaman sa mutumin kirki an san ya daina zama cikin mutanen banza ya dawo kullun yana masallaci yana kaza sai kuma wa'adinsa ya kare ka san Allah cikin rahamarsa karbarsa zai a mutumin kirki ba ruwan Allah ma ya fa'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum kuna ina muka karanta anan ba yahude dansa zai dansa ba shi da lafiya annabi yaje duba shi ko shi ya ma taba sallar ma bai taba yi ba yaje duba shi annabi ya ga yanayin jikin ya ga kai alamun mutuwa duk sun bayyana ga wannan yaro sai ce ka musulunta mana yaron ya kalli babansa babansa ya ce dai Abul Qasim ka bi baban Qasim yaro ya musulunta annabi yana baro gidan kawai sai aka ce yaron ya mutu yace nagode Allah da ya tsamar da wannan yaro daga wuta haka shi bai taba zikiri ba bai taba sallah bai taba kawai kalmar shahada nan da ya musulunta shikenan daga nan bayan ƴan mintuna ya mutu da haka akwai mutanen da za ka ga ba su yi wani aiki mai yawa ba amma sai su kikkiawa cikawa kai kuma da kake ta kuri kana ta ganin abin nan ba a yi wa Allah haka shi yasa ake son tawazu kuma ake son ka dinga zamantowa a cikin furgici da tsoro ka zama al-khawfi war-raja baka tunanin sai wani ya tara aikin sai daga ƙarshe kuma sai ya zame zamiyan nan sai ya dauka da ya zame zai koma kan hanya ashe zamiyan ƙarshe ce yana zame wannan ba zai dawo ba shikenan kawai sai ka janci ya mutu sai ga mutun yayi wato mutuwa marar kyau Allah kiyaye kaka wannan hadisin yana bamu albishir mu zama mutanen kirki akhrajahu al-bukhari wa an-nasa'i wa at-tirmidhi wa sahahu والبيهقي والطيالسي وأحمد وإن من يما لمن حديثي دي سر وشوانا حديثا كما لمبو بن حديثا ندك نسو أمر بوتا نأكو حديثي نأكو ما من مسلمين من زن الله صلى الله عليه وسلم يقول باب وان مسلمين يموتو دزي يموتو فيشهد له أربعة متون هدس بعد شيدا أكنس من أهل أبيات جيرانه الأدنيين daga cikin gidajen makwabtansa na kusa da shi annahum la ya'lamuna minhu illa khairan su ba da sheda su ba su san wani abu ba game da wannan bawan Allah sai alheri ba su san wani abu ba game da ita wannan baiwar Allah sai alheri makwabtanta ko gidan haya ko makwabta ga gida ta mutu amma dukkan makwabtan hankali ya tashi ana koke-koke irin kuka na shari'a na zubda hawaye ana kuma fada kirkin ta kowa ya bude baki yace ai wannan baiwar Allah ba mu san komai game da ita ba sai alkhairi akalla ki samu makwabtanki mutane hudu duk masifarki a rasa mutum hudu da za su ce kina da kirki saboda bakin hali irin naki mijinki ya ce baki da kirki kishiyoyinki sun ce baki da kirki makotanki sun ce baki da kirki ya kin gama yawo kaga wannan hasara tayi miki yawa ina fata an gane ya kamata ke ma ki kokari ki saduda ki zama mutuniyar kirki ita mutuwan nan ba ta da ba wani notice da take bayarwa wani lokaci in ta tashi in aka tashi ba da notice din sai ga short notice ne shi kansa wanda aka ba short notice din baya gane short notice aka ba sai ya mutu sai a ce Allah sarki ashe kaga kaza kaza duk ba ma gane ba saboda haka ya kamata kowa ya kokari ya gyara tsakaninsa da Allah saboda haka babu wani inda kana da masaniyar yanzu saura kwana kaza ko sati kaza ko wata kaza to kaga shine sai kai ta cewa ai akwai sauran lokaci babu wanda ya tafi da shirin cewa zai tafi ina fata an gane amin illa qala Allah tabaaraka wa ta'ala duk wanda ya mutu aka samu makwabta na kurkusa da shi suka ba da shaidar basu san komai game da shi ba sai alheri basu san komai ba game da ita sai alkhairi illa qala Allah tabaaraka wa ta'ala face sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce qad qabiltu qaulakum na karbi wannan shaida ta ku ka jifa mala da sun fadu wannan alkhairi mutanen kirki hudu kawai a wata ruwaya uku wata ruwaya ma aka ce har biyu ma suka fada alkhairi Allah zai ce qad qabiltu ba ku kwanto na karba au qala bi shahadatikum ko kuma cewa qad qabiltu bi shahadatikum ma'ana na karbi shaidar ku wa gafartu lahu ma la ta'lamun har abinda ba ku sani ba ma na yafe masa i'lam ka sani anna majmu'a hadhihi al-ahadith ath-thalatha yadullu ala anna hadhihi ash-shahada la takhtasu bis-sahaba Sheikh Nasiruddin al-Albani yace i'lam ka sani anna majmu'a hadhihi ath-ahadith ath-thalatha wato dandazan waɗannan hadisai guda uku in ka tattare su guri guda ya dullu hadisan suna nuni ala akan anna hadhihi ash-shahada ita fa wannan shaidar da ake so mutum ayi masa ita la takhtasu bis-sahaba bata ke banci iya sahabbai kadai ba ba wai ana magana da iya sahabbai ne in suka bada shaida shine mutum Allah yake karbar shaidar su ba bal hiya aidan liman ba'dahum minal mu'minina wannan shaidar har ga waɗanda suka biyo bayan sahabbai daga cikin mu'minai alladhina hum ala tariqatihim waɗanda suke kan tafarki irin na sahabbai fil imani a cikin imani wal ilmi da ilimi was sidqi da gaskiya wa bihadha jazama al-hafiz ibn hajarin fil fatih wannan shine abinda Al-Hafiz Ibn Hajar ya yanke a cikin littafin sa na Fathul Bari cewa wannan hukuncin bai kebanci iya sahabbai ba yake kaji an ce an wuce da gawa sahabbai suka aka fada alherin ta annabi yace wajabat aka wuce da wata sahabbai suka fadi sharrin ta annabi yace wajabat to ana nufin iya sahabbai ne in suka bada wannan shaida shine Allah yake karba sai Ash-Shaikh Albani yace a'a wannan hadisan sun nuna har yau wannan kofar a bude take in mutanen kirki suka yabi mutun Allah yana karba wannan shaida tasu in mutanen kirki suka fadi sharri ko suka kushe mutun to wannan shaida ita ma Allah ta'ala yana karbata an gane ko فليراجع كلامه من شاء المزيد من البيان الشيخ الباني yace duk wanda yake neman yake son ƙarin bayani game da wannan mas'ala to ya koma wajen wancan littafi na Ash-Shaikh Al-Hafiz Ibn Hajar Fathul Bari kenan an gane ko thumma inna taqayyid ash-shahadati bi arba'in fil hadith ath-thalith sannan iyakance shaidar da aka yi da mutum hudu a hadisi na uku al-zahiru zance mafi bayyana annahu kana wannan hadisin ya kasance ne qabala hadisi Umar wato ya kasance ne qabala hadisi Umar qablahu an gane ko al-zahiru annahu kana ya kasance ne qabala hadisi Umar kafin hadisin Umar qablahu shine yazo gabanin hadisin Umar fa fihi liktifa'u bi shahadati ithnaini afwan wato a cikin hadisin Umar akwai bayanin wadatuwa da shaidar iya mutum biyu kadai ba sai sun kai mutum hudun ba ma wa huwa al-umda kuma wannan ita ce madogara cewa koda mutum biyu ne ka duba rahama irin ta Allah madaukakin sarki koda mutum biyu ne suka bada shaida wannan maganar ita ce a bar dogaro cewa shaidan mutum biyu ma ta wadatar Allah ta'ala yakan iya karbata a matsayin mutumin kirki ne mutum kuma yakan karbe ta a matsayin mutumin banza ne mutum hadha wannan kenan wa ma qawlu ba'dhin nas aqiba salatil janaza amma zancen da wasu mutane zaka ji suna yi bayan an gama sallar janaiza ma tashhaduna fihi sai kaji suna wace shaida kuke bayarwa akan wannan mamacin sai a samu wani zabaya wani mai iya zance sai miƙe ce me wace shaida za ku bayar akan wannan mamacin ishhadu lahu bil khair sai dinga bada umarni na ku bada shaida ta alheri game da wannan mamacin fayujibunahu biqaulihim su kuma sauran mutane sai su bashi amsa su ce salihun ay mutumin kirki ne aw ko kuma min ahlil khair ay yana daga cikin ma'abota alheri wa nahu zalika da makamancin haka falaysa huwa almuradu bil hadith qat'an kwata kwata wannan hadisin ba shine manufar hadisin ba ba haka hadisin yake nufi ba ba wai ana nufin kawai zuwa za a ce wa mutane me za ku ce game da wannan mamacin ai ba mu san komai ba sai alheri ai kaza kaza ba haka hadisin yake nufi ba bal huwa bid'atun kabiha bal ma yin irin wannan bid'a ce mummuna لأنه لم يكن من عمل الصلب دون بايا cikin aikin magabata ba samu magabata in mutun an masa sallah kan a dauke shi sai kuma wani ya ce me za ku ce game da wannan mamaci ja ba mu san komai ba sai alheri wannan ya sabawa koyarwar magabata wali anna alladhina yashhaduna bidhalika kuma domin waɗanda suke bada irin wannan shaida din la ya'rifuna almayyita fil ghalib a mafi yawan lokuta ba su ma san mamacin ba yanzu za a yi jana'iza an gaggayato mutane da sun zo ai ba kowa ne ya san halin mamacin ba an ce me za ku ce duk kun rude kun ce alhamdulillah ai mutumin kirki ne ko ba mu san komai ba sai alkhairi bal qad yashhaduna bi khilafi ma ya'rifuna bal ma za su iya bada shaida da sabanin abin da suka sani ko a yanzu mutumin banza ne aka ce me za ku ce sai ku ce a mutumin banza ne ai ga kila za a yi iyalan mamacin kara ai musu kaza ai musu kaza ko yake cewa me yiwa ma su bada shaida da sabanin abin da suka sani istijabatan li ragabati dalibin shahadati bil khair sabida amsa bukatar wanda yake neman a shaidu wannan mamaci da alheri Zannan minhum azatan su anna dhalika yanfa'ul mayyita, kamar in sun yi hakan zai amfani mamaci. Wa jahalan minhum, da kuma jahilcin su bi anna shahadata nafi'a, ba san cewa shaidar da take amfanar mamaci, inna ma hiya allati tuwafiqul waqi'a, ita ce wadda take dacewa da abin da ya faru, fi nafsil mashhudi lahu, a ainihin wanda ake bada shaida akan sa. Rayuwarsa ake tambaya ya mai abinda mutane suke faffada, koda ba nan take ba, mutane kafin an cewa na ya rasu, mutane za ga wannan kaza na Allah sarki wa ne, ai kaza kaza kaza, za ga ana kafin ai wanka a ce an fito da shi, zaka ji in ka je wajen rukunin wayannan mutanen duka ga ana ta jimami, ana ta alhini, kowa yana fadar abinda ya fada na alkhairi game da shi, wannan shi ake nufi. Haka ba zan ba tattara mutane akai kaman kaman wani campaign aka ce to gashi me za ku ce, ku ce kaza ku ce kaza, a'a kawai mutane ne a karan kansu kawai sun san shi da kirki, sun san shi da nagarta, sun san shi da hakuri, sun san shi da ya kamata da sauran suke fada. Misali kama yadullu ala dhalika qawluhu fil hadith al awwal, kamar yanda yake nuni da hakan, kamar yanda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuni akan haka a hadisin farko, inna lillahi malaikatan, Allah yana da wasu mala'iku, tandiqu ala alsinati bani adam, da suke magana ta kan harshen yan adam, bima fil mar'i, game da abin da ke tattare da mutum, min al khair wa sharri. To su ma umarnin zaka ba mala'iku, su ma kace ku ce, an gane kai kwata-kwata, ba haka ake nufi ba. Abinda ake nufi shine yaban da mutanen kirki ba sa su akai ba, sanin su da shi, da zaman su da shi, da sanin halayyarsa, sai suke fadan nagartarsa, shi ake magana. Akhrajahu Ahmad wa Ibn Hibban wal Hakim wa qala sahihun ala shart Muslim wa wafaqahu Az-Zahabi wa lahu shahid min hadith Abi Huraira, wa na hadith yana da shahid daga hadithin Abi Huraira. Akhrajahu Ahmad, Imam Ahmad ya fitar da shi, wa fi shaykhun min ahli al-ilmi lam yusamma, duk da cewa ko wani malami cikin ma'abota ilimi da ba ambace shi ba. Warrawi anhu Abdul Hamid ibn Ja'far az-Ziyadi, wanda ya ruwaici hadithin daga shi wannan malamin da ba ambace shi ba shine Abdul Hamid ibn Ja'far az-Ziyadi, wa lam ajid lahu tarjuma, yace shi kuma wannan Abdul Hamid ibn Ja'far az-Ziyadi ban samu tarjuma sa ba, da haka ban san waye shi ba. Walahu shahid, duk da cewa wannan hadithin yana da wani shahid din akhar, shi kuma shahid ne mursal, shi kuma mursal ne an Bishr bin Ka'ab, shi kuma an same shi daga Bishr bin Ka'ab. Akhrajahu Abu Muslim, Abu Muslim Al-Kajji ya fitar da shi kama fil fati, kama yanda yazo cikin Fathul Bari na Ibn Hajar Al-Asqalani. To anan abinda ya rage mana shine, ina kuma hadithin da suka ce idan mutun ya mutu kar a fada laifin sa, kar a fada aibin sa. Na fata an gane a ko wannan hadisan ko aka ce kar ku zagi matattu, kar ku fada aibin su domin sun tafi zuwa ga abin da suka gabatar, ko to ya za mu jam'in wannan hadisan, wayannan hadisan na yabo ko wato shi yaban alkhairi, kaga shi bai da matsala, amma fadar aibin mutum bayan ya mutu ba, bai ci karo da waɗancan hadisan ba, suka ce bai ci karo ba. Wasu malaman suka ce wa'annan hadisan sun shafe wancan, kamar wa'ancan hadisan aka fara fada daga baya aka bada wannan, duk da cewa wannan ra'ayi ne ko kauli ne marar ƙarfi, domin in ka ce wa'annan hadisan sun shafe wancan, sai ka kawo dalili na tarihi da ya tabbatar da cewa waɗannan hadisan su ne na baya-baya, wa'ancan kuma su ne na farko. Abinda yake kaulin da wasu malaman suka fi tafiya a kai shi ne, duk mutumin da fitsararsa da rashin kunyarsa ba boye ta ba, to wannan suka ce babu laifi a iya faɗar irin waɗannan a kansa, dan ya zama darasi da aya ga ire-irensa. A gabayin ya mutu ma murna mutane suka dinga yi, kuma suna faɗar irin rashin mutuncin da yayi. Amma mutumin da yake koda yana da laifi amma ba fitowa yake baro-baro, yana fada da Allah, yana fada da al'ummar musulmi, duk yanda za ku yi ma ku yi abin duk da Allah zai masa ya masa, fasikancinsa ba boye yake ba, ya bayyanar da fasikancinsa, bid'arsa ba boye yake yin ta ba, shirkarsa ba a boye yake yin ta ba, duk kowa ya san da haka, an san bai sallah, an san dukkan wasu abubuwa na addini baya yi, ya mutu wato wannan dan mutane su guji irin waɗannan dabi'un ana iya yin wannan suka ce bai cika ru da wancan hadisin ba ina fata an gane abinda wasu malaman suka faɗa kenan da haka duk mutumin da tsagerancin sa da rashin kunya sa da rashin mutuncin sa ya bayyana baro baro kuma bai daga kafa ba bai saurara ba a 70 yake tafiya a fasikancin nan har ya koma zuwa ga Allah a to wannan kaga sai a 70 ai na rage ma 100 ko ko 120 to kaga wannan kaga sai suka ce dan an fadi irin waɗannan abubuwan ba za su zama ainihin wato aibu ba alwafatu indal kusub sai kuma mutuwa lokacin kisfewar rana ko wata shin tana da wani wata karama ce mutum a ce wato ya mutu kuma aka samu kisfewar rana ko kisfewar wata shin wannan yana nuna wani mutumin kirki ne ko yana nuna wani waliyi ne ko yana nuna wani abu cikin alamomi wa idha tafaqa wafatu ahadin ma ankisafi shamsi awil kamar mala yake cewa idan aka samu dace mutuwar wani tayi daidai da lokacin da rana tayi kusufi ko wata yayi kusufi fala yadullu zalika ala shay wannan bai nuna komai mutuwar sa daban kisfewar rana ko wata daban babu alaka tsakanin mutuwar sa da kusufin shamsi ko kusufin kamar kar ma wani mai kankan ba da karambani ya alakanta yace ai wani bawon Allah ne ai ran da ya mutu rana har zazzabi tayi ƙarya kake ba dai ba gaskiya bane ina fata an gane wa i'tiqadu annahu yadullu ala azamatil mutawaffa kuma har ma a kudurce hakan yana nuna girman wannan wanda ya mutu min khurafatil jahiliya wannan yana daga cikin karerai na jahiliya allati abdalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rushe su qabala yawma matabunhu ibrahim alaihi salam ranar da dansa ibrahim alaihi salam ya rasu sai akai sa'a ranar da dan annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahim ya rasu wanka safati shamsu sai daidai da kuma kusufin rana rana tayi kusufi fa khataban nasa manzon Allah dan ya kawar da mutane daga wannan shubha ya kuma tabbatar da mutane akan aqida mai kyau ya tabbatar da mutane akan tauhidi kada aqidar mutane ta gurbata ga dai dan sa ya rasu kuma ga rana tayi kusufi kada su dauka mutuwar dansa na da alaka da kusufin shamsi kisfewar rana da haka nan take annabi ya khutuba wa hamidallahi ya gode wa Allah wa athna alaihi yayyabo ga Allah thumma qala sannan yace amma ba'du bayan haka ayyuhan nasu ya ku mutane in ahlal jahiliyyati kanu yaquluna mutanen jahiliya suna cewa inna shamsa wal qamara wai lallai ita rana da watan nan la yankhasifani ba fasa kisfewa su yi kusufi illa li mauti azimin sai da mutuwar wani babban mutum wannan ita ce aqidar mutanen jahiliya in dai kaga rana tayi kusufi to akwai wani babba da ya mutu in kaga wata yayi kusufi aqidar mutanen jahiliya to wani babban mutum ya mutu to sai annabi ya ce ba haka bane wa inna ma huma kisfewar rana da ta wata ayatani wasu ayoyi ne guda biyu min ayati llahi daga ayoyin Allah la yankhasifani limauti ahadin wala li hayati ba su da alaka da mutuwar wani ko rayuwar wani ba sa kisfewa dan wani ya mutu ko dan an haifi wani walakin sai dai yukhawifu llahu bihi ibada Allah yana tsoratar da bayinsa ne da irin waɗannan ayoyi fa idza ra'aytum shay'an min dhalika in kun ga wani abu daga cikin kusufin shamsi ko kusufin kamar fabza'u ila dhikrihi to ku zabura zuwa ga ambatan Allah wa du'a'ihi da roƙon Allah wastighfarihi da neman gafararsa wa ila sadaqati kuma ku zabura zuwa ga yin sadaka wal itaqati da yan tabayi was salati fil masajidi da yin salloli a masallatai hatta tankashifa har ranar ta bude ko watan ya bude har ranar wato wannan yanayin wato ya kwaranye ya zama babu shine kisfewar ranar ko wata hadha siyaqu multaqatun min jumlati ahadith wannan siyakin an daddauko shi ne an tsuntsunto shi daga jumlar wato daga taron wasu wato daga cikin wasu hadisai da dama suqutuha wanda hadisan kusuful shamsi da kusuful qamar mallai ce dinna kawo su fi kitabilli a wani littafi nawa fi salatul kusufi wanda na rubuta shi akan salatul kusufi takallamtu fihi na tattauna a cikin wannan littafi ala durqiha akan hanyoyin wannan ruwaya ta wa alfazi hada lafuzzan wannan hadisi a wannan littafi thumma jama'atu fi akhirihi kulasataha sannan a ƙarshen littafin kuma na tattare dunkulallen bayani game da kusufin shams ko kusufin qamar fi siyakin ko kuma na tattare a ƙarshe na tattare ruwayoyin gaba daya na hadisin da lafuzza mabambantan fi siyakin wahidin a cikin lafazi guda wa hadha alqadr minhu wannan wani gwargwado ne daga cikin sa wa julluhu amma mafi yawan hadisan fi sahihain suna cikin bukhari da muslim wa sunan da kuma sunan wato sunanin nasa'i sunan ibn majah sunan ibn abi daud abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya ji kan iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da ainihin wato ƴan uwanmu maza da mata Allah madaukakin sarki ya bamu kikkiawan karshe ɗan uwa waɗanda muke tare da su suka rasu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya ba su aljanna madaukakiya Allah madaukakin sarki ya ba mu kikkiawan karshe fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah.